قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
قول عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أن تكونوا معنا نا حكمة المسلمين شري من تارين البركة. تو غاني تاري الجبور شري أكرمك الله شريف إبراهيم صالح malam barkamu da faduwa
barkamu ne
barkamu sabi mun lafiya satin da ya wuce muna bayani ne akan wuta da aljanna amma musamman akan wuta da nau'o'in ta da irin azaban da ke tattare da
ita. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين. إن ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمغوشي بامنا مغانا كان بسن واتو أتن جهنم دا الجنة كم ماكن دا يوشي أيو زامو شغبا دا بياني أدن من ذا الله صلى الله عليه وسلم yayi ma musulmi saboda ya nuna musu muhimmancin neman aljanna da kuma muhimmancin guje ma wuta saboda abin babu wasa a ciki. Yana ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama utlubu aljannata juhdakum wahrabu minan nari juhdakum fa inna aljannata ma nama talibuha wa inna an-nara ma nama haribuha. A cikin wannan hadisi ya ci gaba da cewa fa in amma aljanna faqad huffat bil makarih wa amma an-nara faqad huffat bil ladhati wash-shahawat fala taghliban lakum ad-dunya ala al-akhirah. Hadisi abinda ake nufi a ciki dai a takaice da ma'ana muka ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce ku nemi aljanna duk wato gurgudun karfinku, ku guje ma wuta gurgudun karfinku. Mai neman aljanna ba shi da bacci, mai guje ma wuta ba shi da bacci. Ita aljanna an kewaye ta da abubuwa masu wuyan gaske, abubuwan da rai baya son su, babu son zuciya tare da ita. Amma ita wuta ta an kewaye ta da abubuwa na jin daɗi da sha'awowi da dai sauransu na son zuciya. Saboda haka ku yi hankali, kada son duniya ya rinjaye ku wajen neman lahira. Kada ku yarda wato wuta ko kuma dai ayyukan wuta su rinjayi ayyukanku na shiga aljanna. Haka ce lokacin da Ubangiji ya halicci aljanna, ya ce ma Jibrilu alayhi salam ya je ga gidan aljanna ya yake. Da ya je gani ya zo ya ce, ya Ubangiji na, da girmanka da jalalarka, wannan gida da ka gina wato aljanna, ai ba wanda zai gani ba zai shiga ba, kowa sai ya shiga, sai ya shige shi. Saboda duk wanda ya gani aljanna sai ya shiga cikinta saboda daɗinta. Saboda to duk mutumin da wato ya yi imani da ita, ya yarda da ita, imani kuma na gaskiya ne, dole sai ya yi aiki ta hanyar shige ta. Yake sai shi ke ya shige wuta kuma ya ce masa, to ka je ka duba gidan wuta kuma ya aka yi. Ya je gani ta, ya Ubangiji, saboda girmanka da jalalarka, duk mutumin da ya ga wannan gida ba zai yarda ya shiga ciki ba. Kai, wurin ya yi muni, azabar wuta kenan. Sai ai wannan wuri mutum da hankalin shi ba zai yarda ya shiga ba. Sai aka kewayar da aljanna da abubuwa masu wuya: azumi, zakka, hajji, yin alwala, lokacin sanyi, zuwa masallatai da jihadi, da kuma barin sha'awar duk abin da zai ke so, da dai sauransu.
Aka kewaye
aljanna. Dai kana so aljanna, dole sai ka dau nauyin wa'annan abubuwa kuma ka bar irin wa'annan abubuwa da aka hana yace jibril kaje ka duba yanzu kuma sai je dan sai yake ta ubangiji ina jin tsoron masu shiga a cikin tamatai sai su yi kadan saboda tsananin abu sai waɗanda je ka ba su dace abin yayi wuya yace da kyau uta kuma sai aka tsawaye da ita da su biya zina da gaban na kaban na iri a ba
ga wani sanda zai bi zuciya
da yaje ganta yace da ya dawo yace ya ubangiji ina jin tsoro fa mutane duk za su koma wajen wannan din saboda haka sai ka kiyaye bayinka yace to duk da haka dai kamar da ya faɗa cikin Qur'ani inna ibadi laysa laka alaihim banga shaytan baka da iko kan bayina haka bayina za su ga aljanna wa'anda kuma sun bi son zuciyarsu za su shiga a cikin uta saboda haka ita uta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani yadda aka halice ta yace da aka fura utanta shekaru dubu tana ci tana gasawa har ta zama jawur shekaru dubu ta zama jawur bayan haka aka sake hura ta ta wani fanni daban tana gasa shekaru kuma dubu har ta zama farasol sai aka sake mata hura ga nan gaba aka sake hura ta shekaru dubu kuma sai ta zama bakakkari wato garwashin ta baki ne wannan fastin nasa baki ne komai naka baki ne
tsananin
zafi mai tsananin duhu ba a ganin komai a cikin sannan aka ce to wannan ita ce duniya utanku na duniya duk gaba ki ɗayanta da duk degrees da kuke bata komai zafin ta komai darajojin da kuna iya kai ta ɗin nan in ka tara duka kashi ɗaya ne cikin kashi 70 na utan jahannama
samu ta duniya wanda ake hura ta
kamar da wannan da ka bani
yadda ake narka
bakin
karfi a nan duniya
to wannan utan duk an tara ta gaba daya na dukan kasashe dukan wurare kuma tun daga zamanin Adamu har izuwa tashin kiyama an tara duk gaba daya to kashi ɗaya ne a cikin kashi 70 na azabar utan da aka ce tana nan cikin wato jahannama na lafiya ko kuma gidan yari na lafiya to wannan utan kanta fanni ɗaya ne cikin fannonin azaba da Allah ya shirya kaga mutumin da baya fidda zakka da zarar aka binne shi abinda zai samu shi kabarinsa kunamu da micizai da abubuwa da kuma duwatsu waɗanda an gasa su cikin azabar wutan jahannama suna nan tare da su cikin
kabari wanda baya fidda zakka
haka ake masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nufani fanni ne ya ce akwai lokacin da sayyidina jibril alaihi salam ya tafi da shi tafiya na isra'i da mi'raj haka da aka je an nuna masa wuta aka nuna masa mutanen da suke cikinta aka ga wasu mutane kafin a isa wurin masu azaba aka samu wasu mutane nan da nan su yi shuka ya tsira kuma su girbe ya nuna su girbe su yi amfani kuma kafin su gama wannan sabon ya fita sai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai jibril ya ce ya jibril wayannan kuma yi mutane ne yake waɗannan mayaka fi sabilillahi shuhada'u wayanda Allah ya ba su shahada cikin yaki duk abin da suka ciyarwa fi sabilillahi sai Allah ya maye musu a lokacin kuma duk abin da suka yi ciyarwa fi sabili Allah ya rubanya musu shi inin nan ka musu tun daga 10 zuwa 70 zuwa 700 zuwa masha Allah inda ba za a gane
yawansa
ba haka al'amarin su yake kullum abin da suke ciki kenan kowace rana aikin su kenan Allah ubangiji yana kara musu waɗannan ladoji duka sai ranar da suka shiga kiyama aljanna kuma sai a kara musu duk a basu arzikin ɗaya kenan daga cikin su sai aka wuce gaba da aka wuce gaba sai aka sami wasu mutane waɗanda an tara musu duwa su manya manya waɗanda an gasa su cikin utan jahannama shekaru dubbai shekaru kuma irin na ubangiji waɗanda yini guda daidai da shekaru dubu namu
yini daya
yini daya
na lahira
na lahira daidai yake da shekaru dubu namu na duniya to aka gasa su irin waɗannan duwatsu waɗannan mutane su da ana ta ɗauka mala'iku suna ɗauka suna fasa kansu idan sun fasa kai sai ya sake kan kuma bayan an fasa shi nan da nan kuma ya dawo kamar yadda yake a fasa shi ya dawo kamar yadda yake su ta faɗi su tashi haka suke azaba suke nan har abada kuma sai aka tambayi shi annabi ya tambayi jibril waɗannan kuma irin mutane ne amma ya jibril irin laifi ya ce waɗannan su ne waɗanda bacci ko kuma kasala tana hana su yin sallah ba sa tashi lokacin sallah su yi sallah idan lokacin sallah ya an kira sallah to sai su shiga cikin wasu harkoki waɗanda za su hana musu yin sallah su waɗannan su ne waɗanda Allah Ubangiji ya yi musu wannan sai aka wuce aka samu wasu mutane tsirara sai ɗan yanke kaɗan ɗan dai ƙarama sun ajiye a gaba sun ajiye da baya kuma suna cikin azaba mai tsanani wanda ba a san kanshi ba ta ko'ina duwatsu na uta ga waɗanda an gasa suna ciki su ɗiba wannan aikin su kenan jibril ya tambayi jibril menene waɗannan kuma ita waɗannan masu hana zakka waɗanda ba sa fidda zakka abin ya bashi mamaki sai aka ci gaba aka samu wani mutum ya tara wato wani daki ko kuma yanki na wani abu kari na wasu kayayyaki ga su nan da amma kaya irin na uta ne fa ba saboda nauyin su ba iya daga su yayi kokari ya daga dan ya kasa ya daga yayi kokari ya daga su ya kasa yana so ya dauke ya ga so ya dauka wannan wato abu mai nauyin sai kuma yana neman a kara masa in an kawo kari sai ce to aje shi bai dauki wannan ba
kuma amma yana neman kara
ne ma kuma
kayan uta
kayan uta shi ma uta ne kayan sa ma uta ne magana ta mai jibril wannan kuma wane ne wanda na gan shi yana yin waɗannan abubuwa ya ce masa wannan shi ne mutumin da yana karɓar amana ba shi da niyyar ya mayar kuma in an miƙe masa zai karɓa shi ne Allah ya maida halin shi na duniyar nan azabar ta kenan a cikin kusan jahannama
ya
ta karɓan abu a mala'iku su kawo masa nau'in azaba iri-iri ya ƙara kan azaban nan ya yi ƙoƙarin zai ɗauka ba zai iya ba kuma a ƙara masa haka har abada yana cikin wannan azaba da ya wuce gaba sai aka samu wani sa ya fita da ƙasa yana so kuma ya shiga cikin ramin sannan yana ta ƙoƙarin shiga abin ya kasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi waɗannan kuma su wane ne waɗannan ya ce masa wannan shi ne mutumin da zai faɗi kalma wadda ba ta da kyau kalma na ƙarya ko kuma na zamba ya faɗi wani abu wanda yake da daidai ba kuma
yana da sharri
wa sharri yana so ya koma kan abin da ya faɗan ba zai samu ba duk maganan da kafin ta ya fita to shi kenan ya hauka har abada su ba ma ba ta amfani da ni don kare ka faɗa kuma abin ya shafi wani mutum ya bata maka a nan duniya wata kila mai zama sanadiyar daure shi ko kuma kashe shi ko kuma wani abu to in wannan mutum Allah Ubangiji zai maida shi a siffan sa saniya yana ta kokari ya shiga rami na uta amma ba zai iya ba azaban da aka shirya masa kenan har abada shi mai nayi wani da wuce gaba ya samu wasu kuma ana suna magana ga mala'iku da almakasun uta suna yanke harsunan su harshen su yanke harshe amma ya sake dawowa harshe an yanke shi kuma ya sake dawowa haka wannan shi ne irin azaban su ya tambaya ya jibril waɗannan kuma su wane ne yace waɗannan khutaba'ul fitna masu yin lecture cikin mutane da niyyar bata tarayya ko kuma bata wato ko kuma bata al'umma to waɗannan azaba su kenan suna yi kaga wannan ta shafi har malamai da duk wanda zai yi wa mutane bayani ba na gaskiya ba to azaba su kenan abinda
harshen su za a azaba
a yaro a yanka farikwa a haula to irin waɗannan duka fannoni ne da nau'o'i ne na azabar uta haka kuma idan mutum ya faɗi kalma wanda yake ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ash-sharri yahwi biha fi jahannama 70 kharifa sai kaga mutum shi musulmi ne amma ya faɗi wata kalma mummuna sai faɗi saboda ita gobe a lahira hukunta shi ya faɗi cikin rami daga cikin ramukan wutan jahannama
saboda wannan magana
eh tabbata mai nisan shekaru 70 to in wa'annan abubuwa ai dole mutum ya ji tsoron wuta ita wannan wuta tana muddin mutum yayi imani da ita zai ji tsoron ta wanda yaji tsoron ta
ya dai
guje ma duk abin da zai kai shi gare ta abin da zai kai ga binnan sako zunubai ayyukan sako ayyukan saba ma ubangiji tun daga abin da ba a gafarta har izo abin da ake gafarta abin da ba a gafarta shine shirka abin da za a gafarta kuwa shine duk wani zunubi baikin wannan banda haƙƙin mutane domin kowane mutum gobe a lahira kafin ya tsira ma uta yana da fayil uku
fayil
wanda ya an tara ayyukan sa ciki uku daya abin da ya shafi haƙƙin da yake tsakanin shi da ubangiji na tauhidi
shi da ubangiji
fayil na tauhidi wannan fayil na tauhidi idan mutum an same shi bai yi shirka ba to shikenan Allah ubangiji sauran abubuwa za a duba wannan fayil an same shi ba shi da laifi cikin wannan fayil na shirka shikenan sai a wuce da shi ga fayil na biyu na cewa abubuwa da suke tsakaninsa da ubangijinsa na haƙƙi na ibada wani sallah ya wuce shi ko yayi alwala bai wanke
da lam'a
da lam'a ma shi ta ali barakallahu fi ko kuma ya aikata wasu abubuwa da na sabo amma na tsakani shi da ubangiji wannan fayil din daga ƙarshe Allah ubangiji zai ce to ba ruwa na da abinda yake ciki na ya taimaka kaje a wuce da fayil na uku fayil na uku shine fayil din da ya tara ayyuka na wannan mutum abin da mu'amalolin sa tsakanin shi da bayin
jama'a
in an samu ya zalunci wani ko ya ci haƙƙin wani ko ya danne wani ko ya yi jiba ga wani ya yi annamimanci game da wani ko kuma ya ci mutuncin wani zuwa ƙarshe wannan fayil duk abin da yake ciki ba a yafewa sai dai in masu shi suka yafe idan ba su yafe ba abin da za a yi a nan wa'anda mutumin nan ya cuce su duk za a tara su a ɗauki in yana da ragowar ayyuka na lada sai a ba su idan sun biya bashin da yake kan shi shikenan a sa shi wuta in kuma ba su biya bashi ba sai a ɗebo kuma laifuffukan da su so ɗancan suka aikata a tura mata sai a ɗauke shi da laifuffukansa da komai nasa a jefa shi a cikin azabar wuta
shine wasu kamar matsiyacin lahira
matsiyacin lahira domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tambayi sahabansa ai matsiyaci a cikin ku suka ce ai matsiyaci a cikin mu shine wanda bashi da wato bashi da dirhami ko kuma dinari bashi da kuɗi bashi da arziki na duniya yace to wannan ba shine matsiyaci na al'umma ta gobe a lahira matsiyaci ta na al'umma ta a lahira shine mutumin da zai je da sallah zai je da azumi zai je
da
zakka zai je kuma da ayyuka na alheri sai dai za a same shi ya zagi wannan ya kwace haƙƙin wannan ya ci dukiyar wannan ya doki wannan ya kashe wannan ya zubar da jini wannan sai a tsaida shi a ɗauka daga ayyukansa na alheri ba wannan a ɗauka daga ayyukan alherinsa ba wannan har a gama duk abin da yake wato hannun shi in wa'annan ayyukansa na alheri sun biya abin da yake kansa shi kenan in kuma ba su biya ba a nan sai a ɗauki laifuffin waɗannan mutane mutumin da zai ce yana jin tsoron wuta dole ya ji tsoron Allah domin tsoron Allah shine farko na farko dai mutum ya yi imani cewa wuta da aljanna tun yanzu Allah ya halicce su suna nan a kullum kuma duk abin da mutum zai aikata gabaki ɗaya wato ya danganci ɗaya daga cikin biyun ne ayyukan da mutum zai yi dole ya same su ko cikin abin da zai sa
aljanna
tafi aljanna ko kuma zai sa tafi wuta saboda haka ya maida hankali shi Allah ya bashi hankali ya bashi kuma lokaci ya bashi zaɓi ya gane muhimmancin wannan abu tun anan kada ya yarda ya aikata abin da zai sai shiga ita ko kuma abin da wato zai hana mishi shiga aljanna har ma manzo Allah yana gaya mana cewa jama'a idan mutum ya zalunci dan uwan shi a nan duniya to yayi kokari ya nemi wato afwa daga wanda ya zalunta din nan a tun anan duniya
ai sulhu
tun anan duniya kada a je can inda babu kuɗi babu komai a can sai ladodi in kana da su za a kwace maka sai a lafta maka mun laifin kan wani ka je uta saboda haka tun anan ka nemi sasanta in ka takaita haƙin ubangiji ka danne haƙin ka tauye haƙin ubangiji ne to ka nemi afwa daga gare shi in ka tauye haƙin wani mutum kuma ka nemi tun anan duniya wato mutumin nan
wato lahira dai in an je babu kuma wani sauran
babu wani sauran abubuwa domin anan duniya
ake shuku ai
ana aiki kan lahira ko sakamako ne babu ayyuka nan duniya ko ayyuka babu sakamako sai can saboda haka mutum tun yanzu ya tanadi kanshi ya san me ya kamata ya yi saboda ya tsira daga azabar ita utan kuma utan kamar yadda dai muka faɗa gida ne na yari kaga waɗanda sun shirka idan sun shiga cikin utan ba za su fita ba
haka
waɗanda kuma
haɗa Allah kenan
wai
da wani
haka to waɗanda ba za su fita ba har abada za su dawama cikin azabar utan kashi na biyu su ne waɗanda suka aikata laifuka manya-manya domin a cikin tsarin musulunci idan mutum ya kiyaye ƙanana wato manya-manyan laifukan nan bai yi su ba to ƙananan laifuka Allah zai yafe masa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffiru ankum sayyi'atikum idan kun guje ma manya-manyan laifuka kamar zina kamar shan giya kamar kisan kai kamar cin amana kamar cin dukiyar marayu kamar yin zalunci kowane iri kamar wato gudu lokacin da ana yaƙi kamar yi wa mata ya muminai waɗanda ba su aikata laifi ba kaza kurum don ƙarya kace suna kaza suna aikata kaza to ba mata kurum ba har muminai maza in kai musu kaza irin waɗannan da makamantansu duk sun shiga a cikin kaba'ira waɗanda ya kamata musulmi ya guje musu ya nisanshe su to idan mutum ya bar waɗannan kaba'ira bai aikata su ba to ƙananan laifukansa misali yana tafiya a titi ya kalli abin da Allah ya hana mishi ko kuma yana tafiya ba da so ba ya ji wasu suna ta maganganun banza ya saurare su ko kuma yana jin wasu abubuwa dai ƙanana waɗanda dai ba daidai suke ba to irin waɗannan sai Allah ya gafarta masa su kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yana ce in taghfir Allahumma taghfir jamma wa ayyu 'abdin laka ma alamma ya ubangiji ka gafarta mana domin za ka gafarta laifuka da yawa wani bawa ne cikin bayinka bai taɓa yin wani abu ƙanƙani ba na abin da kai ka hana mishi ai duka mu mun faɗa cikin irin waɗannan abubuwa to ya ubangiji ka gafarta mana saboda rahamarka ta rinjaye fushinka ka gafarta mana haka sayyidina Abdullahi ibn Abbas yana faɗa saboda haka wato idan mutum yana so ya nisanci waɗannan laifuka dole fara da barin ƙananan laifuka idan ƙananan laifukan nan mutum ya nisance su to zai nisanci
manyan laifuka
manya-manyan laifuka ɗin kaga cikin su akwai aiki akwai bari abinda ake nufi da aiki su ne farudu da Allah ya ce a yi to ya aiwatar irin waɗannan abubuwa bari kuma duk manya-manyan laifukan da Allah ya ce kada a yi su
to kada a yi su
kar ma ka kusance kamar zina dai ubangiji ne wala taqrabu zina kada ku zo ku taga zina inna kana fahisha wa sa'at sabila domin shi zina mummunan abu ne kuma hanyar shi kafarkin shi ba mai kyau bane domin duk wanda ya bi shi karshen ta yayi talaucin duniya yayi talaucin lahira karshen ta ya fada cikin cututtukan da ba san kansu ba karshen ta ya fada a cikin wata kiyayyen mutane inda mutane da za su kyamarsa su ci shi abinda ake nufi da mutane a nan muminai waɗanda dai Allah ubangiji ya haskaka zukatansu da nurin imani waɗannan dole za su guje ma irin wannan mutum saboda haka ita uta hanyar da dai mutum zai kuɓuta da gareta shine abinda muka fada na daidai mutane su gane Allah bai halici wuta da aljanna ba sai ga dan adam dan adam din nan wanda Allah ya halici wa'annan abubuwa saboda shi din Allah bai bar shi haka ba ya aika mishi da annabawa ya saukar ma wa'annan annabawa littattafan nan an kawo su ga cikin harshen da mutum zai gane kuma cikin su an bayyana duk abin da ya kamata mutum ya aikata da irin abin da ya kamata mutum ba zai aikata ba
haka akram kallah lokacin mu yayi saura ɗan mintoci biyu saboda haka ko za mu zaka bada goren wannan
to goren wannan taro da wannan addu'a to addu'a nasiha dai ita ce wannan mutum ya kasance kullum a cikin rayuwar shi yana tare da Ubangiji kada ya zaki cewa in shi yana kadai Allah baya tare da shi ko kuma in yana cikin wani mai aminci sai Allah ba zai iske shi ba a'a duk inda kake Allah in yana sai iske ka kuma Allah zai iya yayi maka abin da baka so saboda haka ka tanadi kanka ka aikata abin da Allah yana so don yayi maka abin da kake so na biyu shine addu'an da muka faɗa a makon da muka
yi
wata kila wasu ba su gane ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأن الحديث ما أنشي من ظن الله كل أدلك يوين كرنتاشي يا الله ina neman tsari daga gare ka daga azabar utan jahannama ka tsirar da ni daga azabar utan jahannama ya Allah ina roƙonka ka kubutar da ni daga azabar kabari ya Ubangiji ina roƙonka ka shiga tsakanina wato ka kubutar da ni daga fitinar masihu ad-dajjal mutumin da yana zuwa zai zo duniya ya hauce ne gaskiya da ƙarya ya hada ƙarya da gaskiya don ya bata hankulan mutane ya bata addinin su to fitinar wannan mutum Allah ka shiga tsakanina da ita haka nan kuma ya Allah ina roƙonka ka tsirar da ni daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinar rayuwa dai an santa za mu zo kanta a cikin abin da Ubangiji ya bayyana mana cewa shine duniya
haka
Allah ya sa mu
akan kallamin gode anan da mu tsaye kuma sake insha Allah za mu tashi akan bayani akan aljanna
to madam
to jama'a anan muka zo karshen wannan shiri namu sai kuma wani sake insha Allah zan ga shi malam sai kuma da wannan shiri namu na hikima musulunci amma da jin malam dukkan wanda suka ce maka wajen kawo muku wannan shiri ni nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh